نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم رسالة سادوا وأنا مسألة جينا النور التي لم تشكر الأبوجا أولا يوم جينا الأربعاء برقة الميسي يومنا أشرم kawata shaban idan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da gudanar da gudanar da wanda kuma yake yi da shirin da kuma wata uku bila dira da kuma da shirin da ajiya zaman da muka yi kimanin kawada mun fara magana tattaunawa akan hadisin Ka'ab ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu
amin
wanda malaman hadisi da dama suka rawaito shi a cikin littafansu kamar Imam Ahmad da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Abi Shayba da malamai da dama wanda suka rawaito wannan hadisi, inda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ma li ibadi ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hayth al-mar'i 'ala al-mali wa sharafi bihi. Wato kirkici guda biyu da za a sake su cikin garken dabbobi, barnarsu ba ta kai barnar da kwaɗayin tara dukiya da kuma kwaɗayin neman ɗaukaka ko matsayi da yake yi wa addinin musulmi ba. Mun tattauna akan ɓangare na farko daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu da ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa, kuma ya danganta barnarsu da barnar kirkeci guda biyu da zai shiga cikin garken dabbobi, shi ne kwaɗayin tara dukiya ta kowace hanya, ko ma ta hanyar halal, amma kuma mutum ya ƙi ciyar da ita inda ya dace ko ya sanya ta inda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni. Ɓangare na biyu shi ne al-hirsu ala shaf, kwaɗayin neman ɗaukaka, neman matsayi. Wannan shi ba abu ne wanda yake cutar da addinin musulmi, fiye da yadda waɗannan tantance guda biyu suke barna idan sun shiga garken dabbobi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana wannan saboda hadarin da yake tattare da shi. Kusan hadarin wannan ma ya fi hadarin kwaɗayin wato tara dukiya, saboda dukiya ana iya sakinta don a samu matsayi. Akan saki dukiya don a samu matsayi, saboda hadarinsa ya fi hadarin matar dukiya, saboda lamarinsa yana da wahala. Akan iya gujewa tara dukiya da kwaɗayin hadamar tara dukiya, amma a kasa gujewa neman matsayi da ɗaukaka, al'amarinsa yana da wahala, yana da tsauri. Matsayinsa ko kuma matsalarsa ba tana taƙaita ba ne a nan duniya kadai. Matsalar neman ɗaukaka da neman matsayi, matsalarsa tana shafar rayuwar mutum ta duniya da ta lahira duka. Ayat da muka ambata a jiya da ke cikin suratul Qasas, wanda Allah subhanahu wataala ya dunƙule labarin Fir'auna da na ƙaruna a cikinta, tilka darul akhira نجعلها للذين لا يريدون عدوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. التي wannan shi gidan lahira, shi ne gidan lahira wanda muka sanya shi ga wadanda ba sa neman wata daukaka a bayan kasa ko barna. Allah ce kyakkyawan karshe yana ga masu takawa. Da wahala ta ga mutumin da yake wato matsanancin kwaɗayin samun wani matsayi, matsayi na shugabanci, na iko a cikin al'umma, da wahala ka samu cewa ya kai ga wannan matsayin kuma ya samu dacewa. da har zai sanya burin abin a zansa ya yi ta hankora abin su da wahala kuma ya samu ya samu dace. Wannan fadar ma'aiki ce sallallahu alaihi wa sallam kamar da cikin hadisin Abdurrahman bin Samura yana cikin sahihai Imam Bukhari da Muslim suka rawaito ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ce ya Abdurrahman bin Samura la tas'al al-imam fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilayha wa in utitaha min ghayri mas'alatin u'inta alayha. Ce ya Abdurrahman bin Samura kada ka nemi shugabanci, kada ka nemi shugabanci, saboda in ka same shi ba ta hanyar kalima ba, ko kuma in ka same shi ta hanyar kalima sai a barka da shi, in kuma ka same shi ba ta hanyar da kai kai ta nema ba, to sai ka ga Allah ya taimaka maka. Saboda haka yana daga cikin matsalar ta karkarewa wajen neman matsayi. Idan mutum ya samu matsayi kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kyale shi da wayarsa, ya kyale shi da dabararsa, kuma ƙarshe al'amarin da su caɓe mutum ya rasa duniyar ya salahiya. Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da Imam Bukhari da Imam Ahmad da Nasa'i suka rawaito, annabi yana cewa innakum satahrisuna 'ala al-ibara wa satakunu nadamatan yawm al-qiyamati fani'matin murdi'a wa bi'satil fatima. Nabi ce za ku yi ta hankoran neman shugabanci, za ku yi ta hankoran neman shugabanci wasa ta kuno da damar ta yawan kiyama, amma za ta zama muku da dama na yawan kuma kiyama. Fani'matin murdi'a jimalin la da mai shayar wannan tir kuma da mai yayi, wato matar la da ita lokacin da ake cikinta aka samu wannan shugabanci ake tafantamawa, ake samun duniya, ake cin duniya tinke, to madalla da wannan mutum zai ji daɗi, zai yabawa abin da yake ya samu na shugabanci, amma lokacin da ta zo yayi shi kuma zai sha wahala. Ke fa ni'matul mubdi'a wa bi'satul fatima, wato da sanda mutum yake cikinta tana shayar da shi madaranta, to ya fi kowa jin daɗi, amma lokacin da ta zubo yayi aka zo yayi shi, to a lokacin zai yi dandana kudarsa. Lokacin da Abu Zar al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rage min ya bashi shugabanci, ya bashi shugabanci, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ya Abu Zar innaka wa'if wa innaha amana wa innaha yawm al-qiyamati khizyun wa nadama illa man aqadaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Nabi ce ya Abu Zar kana da rauni, shi kuma shugabanci ranar gobe kiyama taɓewa ce da nadama, sai ga wanda ya rike shugabanci nan da haƙƙinsa da gaskiya ya kuma sauke nauyin da yake kansa. Kaga wannan kamar yadda Imam An-Nawawi alayhi rahmatullahi da wannan hadisi tushe ne mai ƙarfi da yake nuna cewa bawa musulmi kada ya yi hankoran sai ya samu shugabanci, ya guje masa gwargwadon ikonsa, musamman ma idan ya san cewa yana da rauni da ba zai iya tsayawa da haƙƙoƙin wannan shugabanci ba. Al-Imam Al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa mun je wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ni da wasu mutane guda biyu daga kabilarsa, kabilar Ash'ariyya, suka je wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ɗaya daga cikin mutane na biyu sai ce ya Rasulullahi a babu matsayi, a babu wani matsayi kuma a babu wani position a cikin tafiyar da ake, ba za ka ce shi ma dai da fara haka. Ya nabi ce inna la nuwalli amrana illa la nuwalli hadha man sa'alahu wa la man harisa alayhi. Wannan harka ta shugabanci ba ma ba da ita ga wanda ya nema ko ya nuna kwadayinsa, saboda yana daga cikin barnar mutum ya hau ya yi hankoran samun matsayi ko daukaka, shi ne da wahala ya yi adalci, da wahala ya samu adalci, تيجي سماجك تيجي ذلتو الله سبحانه وتعالى يا ربش تيجي ذلتو رب العالمين تخلى عنك وجدي هاتي يجي يجي لك أنسى يجي يا وقت أنسى تيجي يا ألج تيجي سماجك تيجي مجمع تيجي جوا ما حريص أحد على الولاية فعدل فيها لو هلا كسامون تيجي تحم ورزيا سامون أباش هو يالجيش يزيد بن عبد الله الموهب البصري غير اجتماع ومتاع البصرة مرسو إبادة للدنيا يكي جوا من أحب المال والشرف وخاف الدوائر لم يعقل جمه تمد ذي ساسا دنيا سدوك يا أبي جيسا يسو توكتا تولى النساء بمزيين ليه لكتن فورا محدا أكيد يشير كمان مزيين dukun ko yana jin tsoron tijewa da kuma kuma matsayi ba zai yi ci inda zai ji tsoron za a tije shi za a sallame shi daga matsayin da ya samu yana jin wannan tsoron to ba zai tabbatar da alheri ba shi yasa majalin sarja ibn salama yake cewa sirka zuwa suna tsoratar da shi shi wannan Yazid ibn Abdullah ibn Mawlan rukun yana alƙalanci a Palestine sai aka gaba shi tsoro aka cewa in ya ci gaba da yin alƙalancin nan bisa yadda yake idan da adalci to za su yi shi domin yana tabo sama da kaba nan kar sama da kara sai yake ce musu alaysa fi zaita khubz wa zait kauyen su shi ne zaita yace in an tsige ni a kauyen mu zaita babu gurasa da mai sa'antu ilai sai mu bace mana ba abincin da zan ci a can ko da gurasa ne da mai to ba zan ji tsoro ba don rashin dalilin tsoron zai hana ni adalci saboda ka duk mutumin da zai sa san shugabanci a zuciyarsa to in ya samu shugabanci kuma zai sanya tsoron a zuciyarsa wannan kuma zai hana shi adalci in ya rasa adalci kuma to ya rasa rabauta kenan a duniya da lahira jesa ya yi mu'ad yake cewa la yuflihu man shabat shaban tarihat ar-ri'asa ta min duk mutumin da ka shaki kaishin san matsayi san shugabanci a wajen su to wannan mutum ba zai rabu ba yana da cikin munan tasirin da irin wannan kwadayin san matsayi yake jawo wa shi zai sa masa in ya samu matsayi duk wani abin da zai yi kuma zai so ya ga ana yaba masa zai so ya ga ana rubutawa ana yadawa ana shirye-shirye a gina tattara dukkan da zai yi ana faɗa gina abubuwan da zai so haka in ma ba a yi masa haka ba to zai kokarin ya cutar da wasu waɗanda yake ganin su suka hana ko kuma su ya kamata su yi ba su zai cutar da su wannan cikin abin da ya rage alhamdulillah cikin shirya wannan hadisi da ya yi ishara zuwa gare shi ji za ka ga wanda yake son matsayi da ɗaukaka yana son idan ya yi wasu ayyuka a yaba masa kan ayyukansa zai nemi mutane na dai su yi haka kuma ma idan ba a yi ba wataƙila ma ya cutar da wasu a kan wannan yake wataƙila ma ka ga ya yi wani aiki a zahirinsa mai kyau ne amma a ƙarƙashinsa akwai wata mummunar manufa kuma ya rika yi wa mutane dorilu da haka yana son dalle dalle kuma su fito su yaba ma wannan aiki nasa wannan ya shiga ƙarƙashin faɗar Allah subhanahu wa ta'ala la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atu wa yuhibbuna an yu'minu bima lam yaf'alu wa la tahsabannahum bi mafazatin min al-'adabi wa al-'aqab Allah ki kada ka taba yin tsammanin waɗanda suke farin ciki abinda suka aikata suke farin ciki suna fariya da shi ko kuma ma suke so a rika yaba musu da abinda ma ba su yi ba Allah ki kada ka yi tsammanin waɗannan za su fita daga azabar Allah suna da azaba mai daɗi neman sai an yaba an kwarzanta yayin da mutum yayi wani aiki haƙƙin Allah ne shi ake so a yaba masa duk sanda aka ci wata ni'ima ta shi ce alhamdulillah yabo da godiya da kirari su tabbata ga Allah shi yasa zaka ga
shugabanninmu na shiriya a tarihinmu na musulunci sukan guje wa irin wannan, suna so idan suka yi abu to a bar shi a rufe, ba su san cewa a fito a yi ta yayatawa wanda ya yi kaza wanda ya yi kaza, ba su cika san wannan ba, suna kyan wannan, suna cewa wannan a yi wa Allah godiya shi za a yi wa, ba dan shi ba ba za mu iya yin wannan abu da muka yi ba. Umar ibn Abdulaziz, kowa ya san Umar dan Abdulaziz saboda adalcinsa, akan sa shi a cikin jerin gwanin halifofin annabi guda hudu, ce al-khalifatul khamis. Umar ibn Abdulaziz alayhi rahmatullah ya sa in rubuta takarda a je a karanta ta a gurin aikin hajji, lokacin da duk al'umma ko al'ummu sun zo daban-daban na kasashen musulmi da suke karkashin shugabancinsa, a je a karanta musu, a ciki a ce ya yi umarni a kyautata musu a matsayinsu na talakawansa, a kyautata musu, sannan duk wani wanda aka zalunta a mayar masa da abin da aka zalunce shi, a nemo masa haƙƙinsa. A cikin wannan takardar da ya rubuta su yake cewa wala tahmadu ala zalika kullihi illa Allah, duk wannan abin da kuka ji na faɗa kada ku gode wa kowa a kansa, ku gode wa Allah, ce fa innahu law wakalani ila nafsi kuntu ka ghairi, da ya barni da kaina ni ma da kamar sauran nake, wannan taimako ne na Allah, saboda shi za ku yi wa godiya. Akwai hikayar shi mashhuriya wadda ibn Abdul Hakam al-Misri a cikin littafin sirat Umar ibn Abdul Aziz ala ma rawahu al-Imam Malik ibn Anas wa ashabuhu, a cikin wannan littafi ya ambaci wannan kissa ta Umar ibn Abdul Aziz, wata mata da aka mutu a mijinta ya mutu ya barta da marayu yan mata guda biyar, ta zo gurin Umar ibn Abdul Aziz ta koka masa matsancin rayuwa da take ciki da buƙatar ya taimaka, saboda haka sai ya ce ya sunan ta farko, sai sunan ta wance, ya ce to mun yanka mata abu kaza duk wata, ya sunan ta biyu sunan ta wance mun yanka mata abu kaza duk wata, ya ta uku ya ta hudu ya tana ta faɗa sunayensu, yana rubuta abin da za su riƙa karɓa duk wata. Da ya zo ta biyar, da ta zo ta hudu ta ambaci sunanta, ya ce to mun ba ta kaza duk, sai ta yi ihu ta ce muna godiya, Allah ya saka maka da alkhairi kaza 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 kaza, ta yi ta yaba masa, sai ya ce to waɗannan hudun su taimaka ta biyar din, ya ce mun taimaka ma hudun lokacin da kike yi wa wanda yake da wannan ihsanin godiya shine Allah. To amma yanzu tun da kin dawo kina gode ba wanda abin ba a hannun shi yake ba, to shikenan hudun su taimaka wa ta biyar, sai ya dakatar da abin daga nan. Wannan ba komai bane, saboda su abin da suka dauka wannan shugabanci da Allah subhanahu wataala ya ba su, wani haƙƙi ne ya dora a wuyansu, haƙƙi ne na su isar da sakon Allah subhanahu wataala, su kiyaye dokokinsa, su kiyaye abubuwan da ya haramta musu, su mayar da haƙƙoƙi zuwa ga masu shi, su nemi yardarsa a cikin wannan, saboda ka ba su da wani abu nasu, izza ta Allah ce yake ba da ita ga wanda ya ga dama. Saboda haka a kullum a tsorace suke yi na kasu gaza wajen sauke nauyin da yake kansu. Saboda haka waɗanda suke masoya Allah na gaske na haƙiƙa, waɗanda suka yi zurfi a cikin san Allah, babbar manufarsu shi ne mutane su so Allah subhanahu wa ta'ala, su san Allah, su kadaita Allah da bauta, ba sa son su ga cewa an riƙa gwama su da Ubangiji cikin wani al'amari nashi, kullum suna so su ga cewa haƙƙoƙin Ubangiji sun taƙaita a kansa, mutane su girmama Allah subhanahu wataala, su so shi, su bauta masa shi kadai, suna neman ladansu ne a gurin Allah subhanahu wataala shi kadai. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwwa thumma yaqulu lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun wa la ya'murukum an tattakhidhu al-mala'ikata wan-nabiyyina arbaba ay ya'murukum bil-kufri ba'da idh antum muslimun. Allah ya bayyana Allah subhanahu wata'ala ya ba mu wani littafi, ya bashi hukunci, ya bashi annabta, sannan ya rika cewa mutane ku zama bayina ba Allah ba, sai dai ku zama rabbaniyina, malamai na Allah, masu tarbiyyar mutane da abin da kuke karantarwa na littafi da kuma abin da kuke karanta ku kanku. Ba kuma zai umarce ku riƙi annabawa da mala'iku, mala'iku da annabawa ba a matsayin iyayen giji ba Allah ba. Aya amurukum bil kufri ba'da idh antum muslimun, yanzu ya umarce ku da kafirci bayan kuna musulmi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda yake cikin sahih al-Bukhari hadisin Umar dan Khattab, yake cewa la taquruni kama ataratin nasara Isa ibn Maryam inma ana abdun faqulu abdullah wa rasuluhu, kada ku kuzuzuta ni kamar yadda nasara suka kuzuzuta Isa dan Maryam har suka kai shi ga matsayin allantaka ko dan Allah. Kar ku yi min haka, ni bawa ne, ku ce da ni bawan Allah manzansa. To haka nan duka khalifofin Annabi sallallahu alaihi wa sallama da masoyansa da masu bin sa da waɗanda suke kwatanta irin adalcin sa, haka suka rayu. Basu rayu ba wajen kiran a girmama su, su sai dai a girmama Allah. Basu kirayu mutane ba zuwa a kuzuzuta su a kamba masu, sai dai a kuzuzuta Allah a kamba mashi, a bauta wa Allah shi kadai, a takaita bauta gare shi. Suna daukan shugabanci wani abu ne da Allah subhanahu wata'ala ya ba su, ya danka a hannunsu domin su nemi yardarsa da shi, domin su taimaka wa bayin Allah dan su samu yardar Allah subhanahu wata'ala. Saboda haka ne tsananin kwadayin san shugabanci, tsananin kwadayin san shugabanci da san mutum ya zama shine mai fada a ji, idan ya zanto kawai abinda mutum yake so shine ya ga yana sama da kowa, yana da isa, yana da fada a ji, abinda zai sa masa girman kai, ya sa wa mutane bukatuwa zuwa gare shi, ya rika jin cewa kowa yana da bukatar sa, ko dole mutane sai sun yi bukata a wajensa, ya rika jin wannan, to babu shakka wannan kokarin cusa kai ne cikin haƙƙin rububiyya ta Ubangiji. Muzahaba ce bi rububiyyatillah. Ubangiji subhanahu wataala shine rabbul alamin, wanda bukatun kowa yake a hannunsa, tun daga samuwarka daga babu, da ran da ya maka samar da kai, da ya sa maka rai, ya baka ci da sha, ya hore maka dukkan wata bukatar ka ta rayuwa, ya zama shine rabbul alamin. Shi muke tsayawa gaba gare shi mu ce alhamdulillahi rabbil alamin saboda wannan rububiyya. To yayin da wani zai tsayar da kansa a wannan matsayi, ya rika jin cewa dole mutane su buƙace shi, kuma sannan dole su kaskantar da kai gaba gare shi, su nuna tsananin buƙatuwarsu gare shi, to anan yana kukawa ne da Ubangiji cikin wannan haƙƙi na rububiyya ta shi. Yana so ya ce shi ma mutane suna da buƙatar sa kamar yadda suke buƙata zuwa ga Allah. Wasu ma sukan ƙoƙarin jefa mutane cikin buƙatar domin su dawo su ƙasƙantar da kai gaba gare su, su nuna neman taimakonsu. Wanda kuma wannan at-tadarru, ƙasƙantar da kai haƙƙin Allah ne. Shi kadai ake ƙasƙantarwa da kai ana nema a wajensa. Walaqad arsalna ila umamin min qablik fa'akhadnahum bilba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Allah ce haƙiƙa mun aika wa al'ummomi daban-daban gabanin ka annabawa, fa'akhadnahum bilba'sa, sai muka kama su da yunwa da cuta, la'allahum yatadarra'un, domin su kaskantar da kai ga Allah. Wama arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahliha bilba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Allah ce babu wani manzo da muka aika a cikin wata alƙarya face mun kama ahadin wannan alƙaryar da cuta da bukata da cuta, la'allahum yatadarra'un domin su nuna wato tsananin bukata, su kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala. Saboda haka tadarrui, nuna kaskantar da kai da nuna tsananin bukata, wannan Allah ake yiwa, shine Allahus Samad, shine Allahu Samad, Allah wanda ake nufarsa da bukatu. To idan mutum ya rika kokarin yaya zai yi saboda matsayinsa ya sa mutane su ji bukatarsa su ma su zo su kaskantar masa da kai, to anan yana kokawa ne da haƙƙin Allah subhanahu wataala. Yayin da mutum zai ji cewa shi yanzu sama da kowa yake nuna musu isa, ya nuna musu girmansa, to anan yana jaha da Ubangiji ne a sifofinsa. Hadisi ya tabbata, hadisin Abu Huraira wanda al-Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaito kyawar salsala, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa al-kibriya'u ridai, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhumā adkhaltuhu jahannam. Annabi yace al-kibriya'u nuna isa, wannan mayafi na ne. Allah yace nuna isa mayafi na ne, sannan nuna girma wannan kwarjalle na ne, wanda duk zai ja da ni akan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa bi san shigar da shi jahannama. Kowane ɗan adam yana son ya samu ɗaukaka, to amma wace ɗaukaka ya kamata ya samu ko ya nema? Ba ɗaukakar da za ta haifar masa da girman kai ba, da nuna isa, da nuna shi yana sama da kowa, da nuna shi kowa dole ya bukata abunsa, ba irin wannan ɗaukakar ya kamata ya nema ba. Ɗaukakar da ya kamata ya gasa da mutane wajen nemanta ta ce ɗaukakar da za ta samu masa yardar Allah, da za ta sa masa kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala, ɗaukakar da za ta cire masa san dukkan wani girma na nan duniya, ba ɗaukakar da za ta ja masa fushin Allah ba, ta ja masa ukubar Allah, ta ja a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya zama ba kowa ba, ya zama banzan banza, ba irin wannan ɗaukaka ba. Ba ɗaukakar da za ta sa masa girman kai ba da nuna isa, ɗaukakar da za ta ƙara kusanta shi da Allah, a nan ne ake son ya yi gasa wajen nemanta. Wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun. To daga cikin hanyoyin neman ɗaukaka wanda kuma suka tafi muni shi ne amfani da addini wajen neman ɗaukaka. Wannan ya fi muni akan wanda zai yi amfani da dukiya wajen neman ɗaukaka, ko wanda zai yi amfani da shugabanci da matsayi wajen neman ɗaukaka. Babu shakka yana da muni, amma abin da ya fi muni shi ne amfani da al'amuran addini wajen neman ɗaukaka da neman suna. Wannan ya fi muni mutumin da zai yi amfani da iliminsa da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi, wanda ya kamata ya sa wa mutane tsoron Allah, sai amfani da shi wajen ya samu ɗaukaka da shuhura da suna cikin jama'a, ko ya amfani da addininsa, bautarsa da yake wa Allah, aikinsa da yake na ƙwarai, ya yi ƙoƙarin bayyana shi ga mutane don ya samu ɗaukaka a wajensu. Wannan ya fi muni, ya fi muni. Wannan shi ne abin da Ibn Rajab yake cewa fa haza afhashu min al-awwali wa aqbahu wa ashaddu su'an wa ashaddu fasadan wa khatara. Wannan ya fi muni, ya fi tsananin haɗari, ya fi tsananin ɓarna. Mutum ya yi amfani da ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala, da dukiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wajen ya nemi wata ɗaukaka a gurin mutane, ko ya yi amfani da ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi don ya samu dukiya, ya tara dukiya amma ta hanyar iliminsa, don ya samu ilimi, don ya samu dukiya ya yi ilimin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisin da Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah da Ibn Hibban suka rawaito shi, hadisin Abu Huraira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa li yusiba bihi 'arada ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannah yawm al-qiyamah. Wanda duk zai nemi ilimin da ake neman yardar Allah da shi, shine ilimin sanin Allah da sanin bautar Allah. Ya nemi sanin Allah da sanin bautar Allah da sanin hukunce-hukuncen shari'a, ba dan komai ba, sai dan ya samu abin duniya da wannan ilimi ne da ake neman lahira da shi, ilimin da ake cin kasuwar lahira da shi, amma shi ya neme shi dan ya ci kasuwar duniya da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lam yajid arfal janna, ba zai shaki kanshin aljanna ba, ba zai shaki kanshin aljanna ba ranar algoba kiyama. Domin a nan duniya akwai aljanna da masoya Allah suke rayuwa a cikinta. Aljanna sanin Allah subhanahu wa ta'ala da samun ɗebakewa da munajatinsa, da samun ɗebakewa da kusanci da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, da shauƙi wajen haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala, da tsoronsa, da aiki da ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa mutum. Duk mutumin da ya samu ilimi mai amfani sannan ya ja shi zuwa ga wannan, to babu shakka ya shiga aljannar duniya ta nan duniya, wanda daga nan zai shauƙi aljannar lahira. Wanda kuma ya kasa samun wannan, to wanda ya rasa shakar aljannar duniya, aljannar lahira kenan. Saboda haka ya zanto a lahira mafi cikin mafi tsananin azaba shine wanda Allah ya bashi ilimi na sanin Allah amma bai amfani shi ba. Wannan ya fi kowa na dama ranar gobe kiyama, saboda Allah subhanahu wataala ya bashi wani tsani wanda da shi zai samu lahira, amma ya yi bari da wannan tsanin, ya jefar da shi, ya musanya shi da wani abu kaskantacce kamar mutumin da zaka bashi gwalagwalai masu tsada, amma ya je ya musanya su da kashin jaki ko kashin doki, ka san babu wanda yafi wannan asara da rashin sanin ciwon kai. To haka nan wanda Allah ya bashi sanin Allah da sanin shari'ar Allah, amma ya musanya ta da wani abu na jin daɗin duniya, ya ki aiki da ilimin ya take saboda ya samu wannan, to babu shakka wannan ya tafka asara. Haka nan wanda zai yi amfani da kyawawan ayyukan da yake yi ko gudun duniya da yake nunawa, amma dan ya samu wata ɗaukaka ko wani matsayi cikin mutane, wannan shi ma ya yi asara, ya taɓe. Mutumin da zai riƙa ayyuka kyawawa, zai riƙa nuna gudun duniya, amma dan ya ja hankalin mutane zuwa gare shi, ya nuna wa mutane yana da ilimi fiye da na kowa, ko yana da gudun duniya, ko yana da tsoron Allah, ko yana ayyukan ƙwarai fiye da sauran mutane, ba don komai ba, don ya ja hankalin mutane kuma ya samu ɗaukaka a wajensu. Wannan makomashi wuta ce, domin buƙatarsa shi ne nuna isa da nuna wa mutane girman kai. Girman kai kuwa ko a karan kansa, ko ba ka yi amfani da ilimi ko ka yi amfani da kyawawan ayyuka ba wajen girman kan, haka nan shi karan kansa girman kan ahramun ne. To ballantana mutum ya yi amfani da wani abin da ake neman lahira da shi, ya yi amfani da shi don ya nuna girmansa da matsayinsa a cikin mutane, babu shakka wannan ya fi muni sama da wanda zai yi amfani da wani abu na duniya ba na lahira ba. A cikin sunan na Tirmidhi, Jami'ut Tirmidhi, hadisin Ka'ab ibn Malik, manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man talaba al-ilma li yumari bihi as-sufaha aw yujari bihi al-ulama aw yasrifa wujuha an-nas ilayhi adkhalahu Allahu an-nar. Wanda duk zai nemi ilimi dan kawai ya rika jayayya da jahilai da shi, ko ko ya rika nuna kafada da malamai da shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko kuma ya ja hankalin mutane kawai zuwa gare shi, wannan ita ce manufarsa ta neman ilimi. Annabi yace adkhalahu Allahu an-nar, wannan Allah zai shigar da shi wuta. Tuma da zai nemi ilimi, buƙatar sai yayi ilimin da in an zauna majalisa aka kafa jayayya shi ya yi rinjaye. Don haka duk inda zai zauna cikin marasa ilimi, kokarinsa a fito da wata matsala ya yi rinjaye a kansu, ko kuma a'a ya shiga cikin malamai ya yi kafada da su, ko kuma a'a ya ja hankalin mutane zuwa gare shi, wannan ita ce manufarsa da ta sa ya nemi ilimin. Annabi ya ce adkhalahu Allahu an-nar. Wannan hadisi Ibn Majah ya fitar da shi ta hadisin Abdullahi dan Umar da kuma hadisin Huzaifa a cikin lafazin sa yana ce fa huwa finnar wanda yana wuta. Ibn Majah da Ibn Hibban sun fitar da hadisin Jabir dan Abdullahi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ta'allamu al-ilma litubahu bihi al-ulama wa la litumaru bihi as-sufaha wa la litukhayyaru bihi al-majalis faman fa'ala dhalika fannar an-nar. Kada ku nemi ilimi, ilimin shari'a, ilimin sanin Allah, sanin manzansa, sanin hukunce-hukuncen shari'a, ku neme shi kawai don ku nuna wa malamai kuma kuna da ilimi, ko kuma ku yi jayayya da jahilai da shi, ko kuma in an zo majalisa a zaba muku gurin da za ku zauna na musamman. Fa man fa'ala dhalika fannar an-nar, wanda duk yayi haka Annabi ya ce to ya lizimci wuta, ya lizimci wuta. To kaga ashe akwai hadari mutumin da zai yi amfani da ilimin da Allah ya bashi domin ya samu wannan matsayi. Hadisi ya tabbata a cikin Sahih Muslim, hadisin Abu Huraira, hadisi ne mashhuri, an sha jin sa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutane uku wanda yace da su za a fara shari'a a ranar gobe kiyama, kuma da su za a fara rura wutar jahannama. A cikinsu rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an, mutumin da yake ilimi ya koyar ya karanta al-Qur'ani ya karantar, sai a zo da shi gaban Allah subhanahu wa ta'ala, ubangiji ya tuna masa ni'imominsa ya tabbatar eh lalle Allah ya masa waɗannan ni'imomi, ya ce fa ma amilta fiha, to me kai da waɗannan ni'imomin da nayi maka, sai ya ce ya rab ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an, na koyi ilimi kuma na koyar na karanta al-Qur'ani saboda kai. Sai Allah ce da shi kazabta ƙarya kake yi, walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala 'alim, kai koyi ilimi dan kawai ka shiga cikin wannan sahu a ce da kai bai ilimi, wannan ce bukatarka a ce maka bai ilimi, ka karantar dan a ce maka makaranci, ka karanta al-Qur'ani li yuqala qari a ce da kai makaranci. Allah ce faqad qila, kuma ai an faɗa ko shikenan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi, Allah ce a ja shi akan fuskarsa, hatta ulqiya fi an-nar, aje aje fashi wuta, aka faɗi wanda zai jika kashe dukiyarsa amma dan a ce da shi mai kyauta mai bayarwa mai taimako amma ba dan Allah ba, ko wanda zai shiga jihadi a yi ta fafatawa da shi har a kashe shi wajen ɗaukar kalmar Allah amma ba dan wani abu ba, da a ce da shi sadauki jarimi, kuma aka faɗa dukkaninsu Allah ce a ja su a kai su wuta. Al-Hasan al-Basri yana cewa la yakunu hadhu ahadikum min al-ilmi an yuqala 'alim, kai ya zama raban ɗayan ku daga cikin ilimi shine a rika ce masa malami, wannan shine rabansa. Yana daga cikin alamomin irin wannan da kuma irin mummunan tasiri da yake yi shine kaga irin karambani wajen fatawa, irin masu waɗannan zaka same su suna da karambani da ya dan fara karatu bai je ko ina ba, shikenan sai ya shimfiɗa a kawo fatawa, kuma babu fatawar da za a kawo ba ya da ansarta, jari'un alal fatwa. In ka tambaye shi waɗanne maganganu ne malamai suke da shi akan wannan mas'alar, bai sani ba, kawai da ka tambaye shi ce ni dai ina ganin, ni dai a ra'ayina, a fahimtata, a haka zai maka fatawa. Akwai da yawa waɗanda suke neman ilimin addini saboda kawai su zama 'yan fatawa, mutum ne bai yi karatu ba ko kuma ya fara bai je ko ina ba, amma da an jeho mas'alar addini sai kaga yana da ra'ayi, ni a ra'ayina ai ya kamata ya zama kaza ne. Amma in ka tambaye shi menene maganganun malamai akan mas'alar, bai sani ba. Sufyan ibn Uyayna yana cewa ya ji Ayyub ibn Abi Tamim as-Sakhtiyani ibn tabi'ini yake cewa ajsarun nasi ala al-futya aqalluhum ilman bi ikhtilafi al-ulama, wanda yafi kowa garaje da karambani wajen fatawa shine wanda yake da karancin sanin maganganun malami. Zaka ga mutum ya karanta mas'ala a Google ko irin yar walqiyar nan da ake turawa ta WhatsApp anan zai karanta ta amma sai kaga yana fatawa sai kaga shi yana fatawa bai san komai ba dangane da maganganun malamai akan wannan matsalar amma kuma mai fatawa ne akan ta sai yake cewa amsakun nasi anil futiya a'lamuhum bi ikhtilafil ulama wanda yafi kowa kame kansa yake yadda yayi fatawa wanda yafi sanin irin maganganun malamai akwai wanda ya karanta matsala shafi uku a wani littafi shafi uku duk ya tashi hankalin kasar nan akai ta sabani akai ta rigingimu akan ta shafi uku ya karanta tare da cewa matsalar nan akwai littattafai akai akwai maganganu shafuffuka da yawa amma shi wannan shafi ukun duk ya tashi hankalin mutane ana ta rigima akai shi nan akai shi can a zauna da shi nan a zauna da shi nan saboda bai san zurfin abin ba inda ya san zurfin abin ba zai garaje ba Abdurrahman ibn Abi Layla yake cewa adraktu 20 wa mi'atan min ashabi rasulillah Abdurrahman ibn Abi Layla mutumin Kufa ne yake cewa na riski sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kusan 120 suna zama a masallaci amma فما كان منهم محدث الا ود ان اخاه كفى باب ɗaya daga cikin su mai ilimin hadisi face yana son ya ga cewa dan uwansa ne ya rike wannan matsayin ba shi ba wala muftin illa wadda anna akahu kafa ko mai fatawa face yana son a ce dan uwansa ne ya fatawar ba shi ba haka Abdullahi dan Mas'ud yake faɗa maganganun malamai akan wannan yana da yawa yana daga cikin irin wannan neman shuhura neman shuhura da ilimi ko neman shuhura da ibada neman a sanka da ibadar da kake yi a sanka da kyawawan ayyukan da kake yi wannan yana daga cikin neman matsayi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya fi barna ga addinin mutum fiye da barnar kirkici biyu a cikin garken dabbobi shi yasa zaka ga yawa daga cikin magabata ba sa san shuhura ba sa san asansu ba sa san asansu irin su Ayyub ibn Abi Tamim at-Sakhtiyani irin su Ibrahim an-Nakhai Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai irin su Sufyan ath-Thawri irin su Imam Ahmad haka nan a cikin masu bautar Allah irin su Fudayl ibn Iyad irin su Dawud ibn Nusayr at-Ta'i al-Kufi da sauran waɗanda suka shahara da gudun duniya amma ba sa san a san abin da suke ciki na bautar Allah har ma wani lokaci in suka shiga mutane kokari suke yi su soki lamarin kansu su soki kansu don kada ma a riƙa yaba musu su riƙa nuna wa mutane su gajiyayyu ne masu kasa ne masu laifuffuka ne na tuna wa baitin qahtani abin da nunetul qahtaniya wallahi law alimu qabiha sarirati la aba assalamu alayya man yalqani wanda duk yana daga ciki ce da sun san irin mummunan asirina wato sirrina da wanda ma ya ganna ba zai yi sallah ba zai mun sallama ba malami ne na Allah amma kokari yake nuna mutane shi fa ba fa wani mutumin kirki bane a boye ko da kun ganna a zahiri haka ni fa a boye ba na kirki bane Ibrahim ibn Adham yake cewa ma sadaqa Allah 'abdun ahabba ash-shuhra dukkan wani bawa da zai so shahara to ba zai yi wa Allah gaskiya ba haka nan Abu Ayyub ibn Abi Tamim at-Sakhtiyani yake faɗa ma sadaqa 'abdun qat fa ahabba ash-shuhra ba bawan da zai lizimci gaskiya kuma ka ganshi yana son shuhura Bishr ibn al-Harith al-Hafi yake cewa mattaqallaha man ahabba ash-shuhra duk mutumin da yake son shahara shuhura to da wuya ka same shi biki ya dokar Allah yana cewa la yajidu halawatal akhirati rajulun yuhibbu an ya'rifahu an-nas ba zai taba samun dandanan lahira ba mutumin da yake son mutane su san shi Abdullah ibn al-Mubarak yake cewa Sufyan ath-Thawri yana cewa da ni iyyaka wash-shuhra fama ataitu ahadan illa wa qad nahaa 'ani ash-shuhra ce ce ka guji neman a san ka. Yace ba wani wanda na taba zuwa gunsa cikin malamai na face ya ja mun kunni akan wannan. Sun kasance wani lokaci in suka sauka gari suka ga an fara sanin su, to sai su canza gari gudun kada wani abu ya shiga zuciyarsu ya bata musu rayuwar su tsakanin su da Allah. Dawud al-Ta'i, Dawud ibn Nusayr al-Ta'i malami ne kafaffe a ilimi, sannan mutum ne mai tsoron Allah, mai gudun duniya, mai yawan ibada. Wata rana wani mutum ya kawo masa ziyara, yace mai ka zo yi? Yace ziyartar ka na zo yi, saboda yana iya ji labarin saka shiga-shiga-shiga na zo maka ziyara. Yace to kai dai ka yi aikin alkhairi tunda ka yi zo ziyara dan Allah. Yace amma ni ka sa ni da me zan je in haɗu da Allah gobe? Kuma idan Allah ya ce da ni, kai wane ne har ake kawo maka ziyara? Kai wane ne da har ake kawo maka ziyara? Aminal ubadi aminal zuhadi anta, kai din kana cikin masu gudun duniyar ne? La wallahi, yace wallahi a'a. Yace aminal ubadi anta, kai din kana cikin masu bautar Allah ne har ake kawo maka ziyara? Ce la wallahi. Aminas salihin anta, kana cikin mutanen kirki ne? Ce la wallahi. Yayi ta fadar ayyuka da ɗabi'u masu kyau, kai kana cikin kaza, kai kana cikin kaza. Saboda haka yayi ta yi zargin kansa, yace kai ka aikata alheri, amma ni in naje gaban Allah ya tambaye ni kai ame, har ake tattaki kawai dan a zo a ziyarce ka, kai ame, me zan ce wa Allah? Sai yake cewa ya Dawud, kunta fi shabibati fasiqan falamma shifta sirta mura'iyan wal mura'i asharru min al fasiq. Yace kana matashin ka fasiki ne kai, yanzu ka zama babba, ka fara tsufa kuma ka fara riya, ai gara ma fasikin da kake can a da da yanzu da ka zama mai riya. Al-Hasan al-Basri yake cewa na riski wasu mutane, yana nufin sahabbai. Al-Hasan al-Basri ya riski sahabbai sun kai 300, kuma ɗaya ne daga cikin manyan malaman tabi'ai waɗanda Allah ya ba su ilimi fanni-fanni. In ya zauna majalisa, dukkan fannin da ya ɗauko yana karanta, yana magana a kansa, sai ka zaci cewa ba abin da ya iyaka masa. Shi yasa a majalisarsa babu irin kalar mutanen da babu. Akwai masu neman hadisi, akwai masu neman fiqhu, akwai masu neman tafsiri, akwai masu neman zuhudu. Dukkan wani abin da kake so in ka zauna majalisin Hasan al-Basri za ka same shi. Yake cewa na riske mutane, yana nufin sahabbai. In kana ar-rajul la yajlisu ma'a al-qawm yarawna annahu 'aliyyun wa ma bihi 'ay innahu la faqihun muslim. Yace na zauna da wasu mutane, ɗayansu zai zauna cikin majalisa yayi shiru har a rika zaton cewa wani gabo ne ma bai iya magana ba, ce wallahi kuma cikakken malami ne musulmi, ba a zarbabi, ba zakewa, ba ni na iya. Abubakar ibn al-Ibn Ayyash rahimahullah yake cewa mafi kusancin amfanin shiru shine kubuta. Zaka kubutar da kanka, ce mafi bala'in da yake cikin wato magana shine bayyana kanka, a san kai wane ne. Wa kafa biha baliya, ce wannan kuma ya ishe ka bala'i. Al-Abbas yake cewa wata rana Huzaifah ibn al-Yaman, sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam, sahibu sirri rasulillah, ana sallah sai kuka ya zo masa, ana sallah sai kuka ya zo masa, ana gama sallah sai waiwaya daga wajen na bayansa. Yace ka san abin da ne faru da ni, kada ka kuskure ka gaya mani, kakka kuskure wani ya sani. Al-Amma shi ke cewa wata rana na je wajen Ibrahim ibn Yazid al-Naqai, cikin almajiran Abdullahi dan Mas'ud ne, wanda da su ne garin Kufa ya rayu da ilimi a zamaninsu. Ce na je na same shi yana karanta Qur'ani, ya buɗe Qur'ani yana karatu, sai ga wani mutum yana neman izinin ya shigo, yana jin motsin shigo wasu kawai sai sauri ya rufe Al-Qur'ani. Yace kada mutumin nan ya shigo ya ɗauka koyaushe cikin ƙwami nake da karatun Al-Qur'ani. عمرو ابن قيس الملائي عمرو ابن قيس الملائي ايه daga cikin manyan malaman hadisi sai da shekara 20 yana azumi ko iyalansa ba su sani ba azumin nafila shekara 20 yana azumin nafila iyalansa ma ba su sani ba in ya tashi zai tafi kasuwa sai ya ce abana abin karin kumullo na abana breakfast ina sai ya karba akan cewa ba azumi ya tashi da shi ba sai ya karba abin karin kumullansa in ya fita ya ga wani bawan Allah sai ba shi sadaka sai ya tafi ba zai dawo ba sai bayan magarba kaga bai tashi an ganshi yana azumi ba kuma cha ruwa a gida ba saboda haka ya dinga yi shekara 20 ba a gano shi ba ya kasance idan yana zaune da mutane wani abu na tsoron Allah ya kama shi wanda zai sa shi zubar da hawaye sai ya juya kansa ya kalli bango yana irin atishawa yana cewa kai wannan mura wannan mura alhalin idan sa da yake fitar da kwalla ya tuna tsayuwarsa gaban Allah ya tuna ranar lahira ya tuna kabari amma baya so a gane cewa wannan kukan da yake yi na tsoron Allah sai ce murace Hammad ibn Zaid yake cewa Ayyuba Sikhtiyani ce wani lokaci zai bada hadisi fa ta'khuzuhu ar-riqqa fa yaltafitu sai irin tsoron Allah ya kama shi yana karanta hadisi ya karanta wani hadisi tsoron Allah ya kama shi sai ya juya sai yana cewa ma ashadda az-zukam mura tayi tsanani mura tayi tsanani Muhammad ibn Wasi' ɗaya daga cikin manyan masu bautar Allah yake cewa ya ga cikin su wanda zai wato wanda ya yi kuka na tsoron Allah tsawon shekara 20 matarsa ba ta sani ba matarsa da suke tare da shi kullun yake cewa adraktu rijalan na riski wasu mutane kana ar-rajul yakunu ma'a imra'atihi yakunu ra'suhu ma'a ra's imra'atihi na riski wasu mutane da zai kwantawa da matarsa akan gado daya kan fulo daya ala wishadatin wahida idan sa yana fitar da hawaye saboda tunanin lahira da tsoron Allah amma matarsa ba ta san me yake ciki ba ina masu selfie ina ahlus selfie mutum ya shiga ya tafi umara tun daga shiga shige kai tun daga iyakar ya fara selfie jama'a samu addu'a ga mu nan zamu je umara ya sauka ya sa ihrami ya yi selfie jama'a ga mu mun sauka lafiya a samu addu'a ya je gaban Ka'aba ya juya mata baya an dauke shi hoto jama'a a samu addu'a gashi mun sauke umara duk wani motsi da yayi dan Allah sai ya ga yawa mutane kuma ya buga hotonsa dan ma kai yana karatun Qur'ani kaga mutum mai ilimi dalibin ilimi mai da'awa ya je masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya bude alqur'ani ya tsaya ya ba wani waya sai an dauke shi hoto gashi yana karanta alqur'ani a masallacin manzon Allah wa yake gayawa atu'allimuna Allah bidinikum Allah kuke gayawa addinin ku dan wa kake ka ji rayuwar waɗannan bayin Allah da wannan suka samu matsayi a gurin Allah subhanahu wata'ala wata baiwar Rabi' ibn Husayn rahimahullah take cewa kana amalur Rabi' ibn Husayn kulluhu sirran aikin sa gaba ɗaya a sirri yake yin sa kana yaji'ur rajul mutun zai zo ya same shi ya bude alqur'ani yana karantawa da ya ganshi sai ya sauri ya rufe shi da rigarsa dan kada ya ga abin da yake yi wannan ya taba abin nan din sa Uwaisul Qarni bawan Allah nan wali wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya ganshi ya ce ya nema masa gafara ya kasance duk garin da yaje aka gane shi sai ban garin ka dauka ɗaya ne daga cikin mu yau ai shikenan daula ta samu daga gari gari za a rika zuwa shehi ya zo kai yana daga cikin irin kokarin kasu bayyana kansu ko neman addu'a ba sa yadda ana nema a wajensu ce kai man addu'a sai ce to aminni ana ni zan maka addu'ar irin su Umar ibn al-Khattab din su Hudhaifa ibn al-Yaman sun kasance duk wanda yazo ne ma ce ni din ne mai maka addu'a haka na Ibrahim an-Nakhai shi ma ba ya san azo a ce yayi addu'a wani mutum yazo gurin Imam Ahmad yake cewa kai mun addu'a yace to in muka yi addu'a muka yi maka addu'a mu kuma zai mana mu kuma zai mana to wannan neman daukaka da neman matsayi ko dai mutun ya nemi matsayi da daukaka da dukiyarsa ko da matsayinsa da dukiyarsa ko da iliminsa ko da aikinsa wata cuta ce wacce take batawa mutun addininsa take batawa mutun addininsa sawa'un malami ne ko mai bautar Allah ne kuma maganin wannan shine na farko mutun ya rika duba karshen mummunan karshen wannan al'amarin mummunan karshen sa duk wata wani laifi daga cikin hanyar barin sa shine ka rika tunanin su'ul aqiba mummunan karshen wannan al'amarin da zai kai ka gare shi zai sa ka ji ka gaguje abin ka kyamace shi sannan mutum ya rika duba ukubar da Allah yake wa azzalime makaryata da waɗanda suka rika jaha da Allah cikin kibriya insa nuna isarsa da azamarsa irin ƙarshen sa yadda yake kasancewa Imam Ahmad ya rawaito da Tirmidhi da Al-Baghawi a sharhi sunnah hadisan Amr ibn Shu'aib an abihi ajaddihi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yuhsharu al-mutakabbiruna yawm al-qiyamati amsal adh-dharr fi suwar ar-rijal yaghshahum adh-dhullu min kulli makan yusaquna ila sijnin fi jahannam yuqalu lahu bulas ta'aluhum narul anyar yusquna min usarati ahli an-nar tinatil khabar annabi yace za a tare masu nuna isa da tinkaho da takamara na gobe kiyama a tara su ubangiji ya bayar da su kamar ƴaƴan tururuwai ba kamar tururuwa ba ƴaƴanta ka amsal zar amma a cikin kamanni na mazaje yaghshahum adh-dhull kaskanci yana lullube su ta ko ina sannan a ja su zuwa ga wani kurkuku a cikin jahannama ana ce da wannan kurkukun bolas ta'aluhum narul anyar wanda wuta ce za ta rika rufe su sannan a shayar da su daga mugunyar ƴan wuta anan sun nuna isa a can kuma sai Allah ya kaskanta su ya zanto ana tattake su sannan kuma abin shan su ya kasance bugunyar ƴan wuta ce mutum ya tuna wannan sannan bawa ya tuna sakamakon waɗanda za su kaskantar da kansu dan Allah a nan duniya sakamakon da za su samu a lahira na ɗaukaka da Ubangiji zai ba su sannan Ubangiji subhanahu wata'ala yakan sawa mutanen da duk suka bar jin wannan abin a ransu na neman girma da ɗaukaka da wannan sai Ubangiji kuma ya sa musu ɗaukakar a duniya ma tawaza'a ahadu lillahi illa rafa'a sai ya sa musu girma da ɗaukaka ya sa musu kwarjini a cikin rayuwarsu ya ba su jin daɗi na rayuwa kamar yadda Ibrahim ibn Adham yake cewa law alima al-muluku wa abna'ul muluk ma nahnu fihi min as-sururi wan na'im idhan lajaladuna 'alayhi walaw bisuyuf da sarakuna ko masu mulki da ƴaƴansu sun san ni'imar da muke ciki da farin cikin da muke ciki to da sun yi rigima akan su kwace wannan daga hannunmu ko da da makami ne saboda haka ka nemi Ubangiji subhanahu wata'ala ya sitirce ka ya sa maka sitira irin ta tsoron Allah walibasu taqwa zalika khair man kana yuridu al-izza falillahi al-izzatu jami'a Sufyan ibn Uyayna yana cewa wani mutum yana cewa da shi ahlakani hubbu sharaf san daukaka san girma ya halaka ni wannan shine Hajjaj ibn Arta'a wani malamin hadisi ne amma Allah ya sa masa san girma har ya daina zuwa masallaci ma wai saboda wasu talakawa ƴan dako da masu sai da kayan miya suna gogayya da shi saboda kai daina zuwa masallaci saboda kai ya takudu da su. To shi ne yake cewa wannan abin ya halaka shi, shi ne sai ya ce da shi ittaqita Allah sharufta, inda zaka kiyaye dokar Allah sai ka samu daukaka. Saboda duk sanda zaka kiyaye dokar Ubangiji sai ka samu shaukaka. Ala innamat taqwa hiya al-izz wal karam wa hubbuka lid-dunya huwa adh-dhull was-saqam وليس على عبد تقي نقيسة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجب تقوى إتتي إزة إتتي كرمشي سنكد دونيا كما ونشيني كسكنش إتتي شوتا وليس على عبد باوى بيد وتتوايا إن دي هرزي كيا يدو كر الله تباشد وتتوايا إذا حقق التقوى وإن حاك كودا زي زما تيلني ينا دنكا ومتاني سترا كوكما زي زما wanzami ne da mutane kaho. Saboda haka dukkan mutumin da ya sanya ilimin sa ko dukiyarsa neman daukaka da suna zai yi, to wannan zai kaskanta a gurin Allah subhanahu wataala. Muhammad ibn Sulaiman ya sarki ne a Basra, ya shiga wajen Hammad ibn Salama, ɗaya daga cikin malaman mu na hadisi, ya zauna gaban sa sai ce ya Aba Salama, me yasa duk sanda da kalle ka sai inji jikina yana bari, wato sai ka rika bin kwarjini? Sai ce li anna al-alima idza arada bi ilmihi wajha Allah khafahu kullu shay, saboda mai ilimi in dai zai ji tsoron Allah da ilimin sa komai zai ji tsoron sa. Ce wa in arada an yukathira bihi kunuza khafa min kulli shay, in kuma duniya dukiya yake so tara da ilimin sa to kuma komai ma sai ya bashi tsoro. Shi yasa zaka ga banyan malamai ana baka labarin irin haibar da suke da ita. Al-Hasan al-Basri yana da haiba, kafin sa Sayyidina Umar yana da haiba. Abdullahi dan Abbas ya ce so nake in masa tambaya shekara guda cur na kasa yi masa tambaya saboda haibarsa. Al-Hasan al-Basri haka yake da haiba. Khawasu ashabihi, almajiransa na kurkusa za su haɗu su taru a gaban sa, suna so su yi masa tambaya amma sai su kasa. Za su haɗu akan za su yi masa tambaya amma sai su kasa. Wataƙila su zauna shekara guda sun kasa fito masa da wannan saboda haibarsa. Ayuba Sikhtiyani yake cewa na zauna a gaban Hasan al-Basri shekara hudu ina son yi masa wata tambaya amma haibarsa ta hana ni masa. Malik ibn Anas haka yake da Malik ibn Anas imamu daril hijira, haka yake da wannan haibar kwarjinin Allah ya sa masa. Har ma wani yana masa kirari yana cewa yad'ul jawaba wa la yuraja'u haibatan والسائلون نواكس الأذقان نور الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان. شي زي بر مغنى با أنستا أما با ودي إسي شي يا أنستكي. والسائلون ما ستنبيركم دكا سأقبنس سنسنك يدكي يشي سبو نور الوقار حسكن لسوارك تاردش وعز سلطان التقى دإذا تأيكو نتكواه دألا يسامسا فهو المهيب gashi shine mai cika ido mai kwarjini walaysa za sultani amma bai da shugabanci a hannunsa bai da wata matsayi a hannunsa. Saboda haka idan Allah subhanahu idan bawa ya fuskanci Allah da zuciyarsa sai Allah ya fuskanto da zuciyar bayi zuwa gare shi. Duk sanda bawa ya fuskanci Allah da zuciyarsa Allah zai fuskanto da zuciyar bayinsa zuwa gare shi. Idan kuma bawa ya fuskanci bayi da zuciyarsa to sai Allah ya watsa komai nashi ya tarwatsa shi. Innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahman wudda, wanda duk suka yi aiki da suka yi imani suka yi aiki na kware Allah zai sanya musu soyayyarsu a cikin zukatan bayinsa. Lokaci ya yi dole mu tsaya a nan, magana tana da fadi amma lokaci ba zai bar mu ba. Abinda muka faɗa ya isa insha Allah, abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فعرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا، ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.